sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 10 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa rundunar ‘yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami’an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin ‘yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokradiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka afka gina majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban ƙasa da ke birnin Brasilia suka yi ɓarna sosai. Shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva da shugabannin majalisar dokoki da kuma shugaban kotun kolin kasar sun fitar da wata sanarwa a jiya Litinin mai cewa masu kare demokradiyya a Brazil ku yi watsi da ayyukan ta'addanci da barna da aikata laifuffuka da kuma yunkurin juyin mulki, sannan kuma kan ma a haɗe yake wajen ɗaukar mataki a hukumance bisa ga dokokin Brazil. Lula ya zagaya gine-ginen da aka lalata sosai a yammacin ranar Lahadi, ya kuma ba gwamnatin tarayyar kasar umarnin girke jami'an tsaro a birnin. Dokar ta baiwa gwamnatin iko na musamman na maido da doka da oda a babban birnin kasar, kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi, wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun tsaurar jama'a, sauyin yanayi, cinikayya da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce a ziyarar, wadda ita ce ta farko zuwa Mexico tun bayan da ya zama shugaban kasa, Biden na sa ran karfafa kudurorin nahiyar Amurka ta Arewa. Jean-Pierre ta kuma ce Biden zai yi sanarwa game da faɗaɗa haɗin gwiwa don yaƙi da safarar makamai, miyagun ƙwayoyi da ta mutane, da kuma magance ƙalubalen muhalli da ɗaukar matakan haɗin gwiwa na tunkarar matsalar 'yan gudun hijira a yankin. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut. A cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hannah Mahler, sojojin Rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki. Dakaran Ukraine sun daƙile wani yunkuri na ƙwace garin, amma da yawa daga cikin dakarun Wagner sun koma da baya cikin sauri, inda suka sake dabaru da tura ƙarin sojoji masu ɗauke da manyan bindigogi, a cewar Mahler a kafar Telegram. Ya zuwa yanzu, dakaran Rasha ba su yi nasara ba wajen ƙwace birnin na Soleda, duk kuwa da ƙoƙarin da suka yi na kutsawa cikin birnin daga ɓangarori daban-daban, kuma duk da cewa sun tura ƙwararren dakarun Wagner a fagen daga, a cewar General Alexander Siski, kwamandan rundunar sojojin Ukraine, wato yana nufin dakarun Wagner da ke da alaƙa da Kremlin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. Wasu daga cikin iyalan waɗanda aka sace sun yi kira da gwamnati da ta ɗauki matakin ceto 'yan uwansu. Ga wakilin Malamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Jami'an tsaro na haɗin gwiwa kama daga soji da 'yan sanda da dai sauransu na ci gaba da baza komarsu a sassa daban-daban na jihar Edo domin ganin an ceto fasinjojin jirgin nan da aka sace a jihar ta Edo a baya-bayan nan. Haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sace akwai mai kula da tashar ta jiragen ƙasa Mr. Goodwin da kuma wani shugaban tsaro na tashar ta jiragen ƙasa. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta ce tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da fasinjojin da rayukansu. DSP Chidi Nwobuzu shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo. Yana cewa ne da nake magana da kai a yanzu ina wurin da lamarin ya faru kuma waɗanda suka ji rauni suna samun sauki sannan kuma babu wanda zai iya cewa ga yawan waɗannan mahara sun zo ne ta tashar ta jiragen ƙasa da niyyar tafiye-tafiye da haka kuma ba za mu iya gane yawansu ba. Haka kuma tun ranar da lamarin ya faru mun baza komar jami'anmu da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka sace tare kuma da kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Kawo yanzu dai 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda aka sace na ci gaba da nuna matuƙar kaɗuwarsu kan halin da suka shiga na garkuwa da 'yan uwan nasu tare kuma da fatar hukumomi za su kubutar da su. Ga ma abinda wata da 'yar uwarta ta faɗa hannun 'yan bindiga mai suna Esther ke faɗi.
I am part of the people in the train on my way.
Tana cewa ne ni ina cikin waɗanda suka tsira da harin 'yan bindiga kuma lamarin ya faru da ni ne ta hanya ta zuwa Wari daga birnin Benin na jihar ta Edo. Ina godiya ga mabuwayi da ya tsirar da ni kuma gaskiyar magana ita ce 'yan bindiga sun fi su ɗari to amma dai muna fatar gwamnati za ta ɗauki mataki na ganin cewa an ceto 'yar uwata da waɗanda aka sace da rayukansu. Ita kuwa wata ankiyo da ta tsallake rijiya da baya a cikin jirgin ta ce
I have an elder sister was kidnapped.
Tana cewa yayata na daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuma ina kira ga hukumomi da su ɗauki matakin gaugawa don ganin cewa an ceto ta da ranta. Kuma muna da labarin cewa hukumomi a Najeriya sun rufe tashar jiragen ƙasa kowa babu a wurin kuma muna neman agajin gaggawa. Wannan harin dai na zuwa ne akalla watanni 10 bayan da wasu mahara suka kai wani mummunan hari a baya-bayan nan a kan jirgin na ƙasa a Abuja zuwa Kaduna wanda bayanai suka nuna cewa mutane sama da 14 ne suka halaka yayin da kuma daga bisani aka ceto mutane akalla 65 inda kuma aka yi zargin biyan kuɗaɗen fansa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Gaida Lamido Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu yana da yakinin akwai buƙatar a haɗa hannu da ƙasashe abokan hulɗa don turawa Ukraine makamai. Yayin da ake ƙara matsawa balin lamba akan ta turawa Kyiv tankokin yakin Leopard 2. A makon da ya gabata, Jamus ta sanar cewa za ta baiwa Ukraine motocin yakin Marder don taimakawa wajen fatattakar sojojin Rasha. Sanarwar ta zo ne a ranar da Amurka ta yi alƙawarin ba da motocin yakin Bradley. Haka kuma kwana ɗaya bayan irin wannan sanarwar daga Faransa. Scholz, wanda ya sha nana ta mahimmancin kaucewa rurrutu wutar rikicin Ukraine ko ba Rasha dalilin yi mata kallon mai hannu a yakin, ya ce kasashen yammacin duniya abokan hulɗa sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa da kuma shirye-shirye akan hakan. Ukraine ta kuma buƙaci manyan motocin yaƙi irin su Leopard waɗanda za su zama wani gagarumin ƙoƙari daga kasashen yamma ga ƙasar. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya yi barazanar korar dubban 'yan gudun hijirar ƙasar Congo da ke zama a Rwanda idan ƙasashen duniya suka ci gaba da ɗora laifin rikicin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a kan ƙasarsa. Da yake magana a jiya Litinin daga Kigali babban birnin ƙasar, Bayan bikin rantsar da sabon kakakin majalisar dattawan Rwanda, François Xavier Kalenda, Kagame ya ce ba za mu iya ci gaba da sauke 'yan gudun hijirar ba, waɗanda daga baya a ɗora alhakinsu a kanmu ko a ci zarafinmu a kansu sakamakon rikicin ƙabilancin da ke faruwa a wata ƙasa. Kuma a kan dole ƙasar mu ce za ta zama wurin jirge mutanen da ake tauyewa haƙoƙinsu. Kagame ya sauya magana daga harshen Kinyar Rwanda zuwa Turanci domin isar da saƙonsa, kamar yadda ya kan yi idan ya so yin magana dangane da ƙasashen duniya. Gwamnatin Congo da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fadda a kwanan nan sun zargi Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23, waɗanda galibinsu 'yan ƙabilar Tutsi ne da ke yaƙi da gwamnatin Congo a gabashin ƙasar. Sai dai Rwanda ta sha musanta zargin, tana mai cewa matsalolin cikin gidan ƙasar Congo ne.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Sorry.
Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen namu akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta daula kanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ai, kuna na biyu sun ruye, na wannan makoci na uku ne, wannan biyu ne nasu suka ruye.
Ban ga daidai da sanan yin kafa, ban gani ban ga kwano ba, ni dai nan na zuba Allah ya yi.
Ba abin da na samu ne a tallafi ko daya labari, kuma mun ji labari amma mun bi zo gare mu ba. Shugabannin mu su ne aka basu, kuma ba su kawo mana ba, suka rike.
Ba su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka yi wannan.
Ƙorafin wasu daga cikin mutanen da ibtila'in ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ya ritsa da su a jihar Kano kenan. Kuma wannan shine batun da shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau zai tabo a dakace.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more ‘yanci.
Madalla, masare kamar yadda kuka fara ji, yau shirin na jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya, inda mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje ke ci gaba da korafi kan yadda suka ce hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu, duk kuwa da irin kuncin rayuwa da suke fuskanta saboda rushewar muhalli da karancin abinci sanadiyar wannan annoba. Wata kididdiga da hukumomin jihar ta Kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin kananan hukumomin jihar 44. Ibtila'in ambaliyar ya lalata jimlar gonaki 14,364 a sassan jihar ta Kano, yayin da aka rasa rayukan mutane 23, sai kuma wasu fiye da 100 da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya. Watanni biyu zuwa uku da ɗaukewar ruwan sama a wasu sassa na arewacin Najeriya, yanzu haka hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano ta ce ta fara raban kayan tallafi ga waɗanda waccan ambaliya ta shafa. Alhaji Sala Aliyu Jili, sakataren zartarwa na hukumar, ya ce yanzu haka hukumar haɗin gwiwa da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa suna aikin rabon kayayyakin tallafi da suka hada da kayan abinci da na gine-gine waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan 5.
Da kayan da ita hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa take kawo da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawo, akalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan 5, wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa. Su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna. Na gonaki yana nan, shi ma yana tafi, saboda abubuwan a hankali muke abin. Akwai wato kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa, wanda mai girma ministan harkar ruwa yake shagoranta, shi ne wanda yake kula da ibtila'i na gonaki, wanda ana nan ana ta aiki a kansa ba dare ba rana.
To sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a ƙananan hukumomi irin su Warawa da Wujil da Ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke raban kayan tallafin. Suna masu cewa ko da yake suna da labarin raban tallafin, amma su bai kai gare su ba, yayin da wasu daga cikinsu ma ke cewa hatta waɗanda suka samu ɗin abinda aka ba su bai kai ya kawo ba.
Salamu kai, na yi asara fiye da yadda baka tsammani, tunda ina aiki kamar hekta 1.5 zuwa 2, duk kuma ba abinda na samu ko kwaɗe ban samu. Gida, katanga da ɗakin ƙofar gida na duk ya ruwe. Ga mai unguwa ga wannan duk mun kai ƙorafin ko cokali ba
mu. Wai ba mu, ba wannan ba mu, ba mu gani ba ma. Wasu sun dake ba su kawo shi ba. Ni fa ko tafi. Ai, kuna na biyu sun ruye, na wannan makoci na uku ne, wannan biyu ne nasu suka ruye.
Ni sunana Abubakar, ni ko kyalle ban gani ba, ban ga daidai da sanan yin shinkafa, ban gani ba, ban ga kwano ba, kuma dakuna na biyu sun rushe. Ni dai nan na zuba Allah ya yi. Labari na ji amma ban gani ba.
Sunana Abdullahi. Ba abin da na samu ni a tallafi ko daya. Labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba. Kuma lokacin da aka himma ba wannan kirki ya karba makwata ba. Mu kuma da ma bai zo kanmu ba. Shinkafa na rasa, shinkafa da daki. Shinkafa za ta kai kamar halta guda ni dai a yaron gida wannan nayi. Banda mata mai gida. Shi ma mai gida ko kulli bai samu ba. Shugabannin mu sune aka ba su kuma ba su kawo mana ba. Suka rike.
Awole Idris. To gaskiya mu dai a lokacin da abu ya faru akwai shugabanni da aka zo aka dan dudduba. To amma cikin ikon Allah mu dai ba wani abu har abin ya zo ya wuce. Ba abin da aka san ba a fitar da komai.
Salahuddin Alhassan na noma shinkafa za ta kai shakta 1.5 gaba daya ne asarar ta ban samu tallafi ba ko guda daya to mun ji labarin cewar gwamnati ta bada taimako a zo a taimaka manoma to ko mu wanda ta zai zo gurmu ta kuma Allah bai da ya zo ba
to nan gaba a cikin shirin zamu ji martanin sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta Kano da kuma halin da ake ciki game da tallafawa masu ambaliyar ruwa a jihar Jigawa dake makwabtaka da Kano
a tsirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa a Afirka mutum ne yan tacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da fari da baki ne ji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamu
masu are dangane da wancan korafi akan batun tallafi ga masu ambaliyar ruwa a Kano ga abinda sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Alhaji Sada Aliyu Jili ke faɗi
su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka dauki karamar hukumar Ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaje ka gwamnatin jihar Kano kuma gwamnatin tarayya ta kawo wannan karan da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list ga wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma
sai zuwa waɗancan da suke koke ina makomasu
makomasu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasan nan da zamu yi ko mun yi ba baya ga makara
to wannan kenan masu are abu ne sananne cewa jihar Jigawa mai makwabtaka da jihar Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da annobar ambaliyar ruwa ta munana inda al'ummar jihar suka yi asarar gidaje da amfanin gona na biliyoyin naira al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke hasashen cewa jihar ta Jigawa ka iya fuskantar karancin abinci sai dai gwamnan jihar Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen ba da tallafi ga mutanen da wannan ibtila'i ya ritsa da su
mun yi komiti guda biyu komiti na farko shine zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi yan kudi a ga yadda za a taimaka musu na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari zamu yi mu maganin sa to wayannan komitoci duka suna aiki an yi launching na neman taimako an tara kudi kusan biliyan 1.2 wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta bada tata gudunmuwar sannan a maganar tituna mun bada talla wuraren da titi ya yanke da kuma suka baci muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan 6 mun ba da tallar wannan ayyuka ana kokari a gama tsarin yanda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar Ubangiji banna gagarima ce sai dai Allah ya kiyaye mu na gaba
akwai masu sashen cewa dama in aka kalli mizanin ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci akwai wani yunkuri da gwamnati
to kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa to da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kadan kadan wanda zai rage wannan radadin amma ba zai yi maganin komai ba to shi yasa akai shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba, kuma suka rasa abincinsu, su ga yanda za su samu su sai abinci su dan ci kafin kuma noman rani ya zo, da kuma wanda za a na damuna mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba.
Alhaji Muhammad Badaru Abubakar kenan gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya, kuma shine cikamaccin shirin yan kasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwai daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya, wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadan sunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya sun bakunci jihar Agares, inda suka kaddamar da bincike kan matakin bada belin wasu gaggan 'yan takife. Jaridar ta ce a yayin wannan rangadi tawagar ta saurari manyan jami'an hukuma da na mashara'anta da na sha'anin tsaro. Yawaitar koke-koken al'ummar jihar ta Agades a game da yadda wasu ma'aikata ke sakin masu manyan laifuka daga kurkuku ba tare da bin tsarin da doka ta tanadi ba ne mafarin tura wannan tawaga, wacce a ƙarshe ta umarci wasu daga cikin ma'aikata su zo nan birnin Yamai a ci gaba da bincike. Jaridar Le Sahel ta ce shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aiko da sakon ta'aziyya ga takwaransa na Niger Muhammad Bazoum, da nufin taya al'ummar wannan ƙasa juyayin rasuwar babban sakataren hukumar haɗin gwiwar Niger da Najeriya, Commission Mixed ko Joint Commission, Ambassada Rabi'u Akawu, wanda ya rasu a farkon watan jiya. Da ɗaya gefe, sakon nuna alhinin rasuwar sojojin da suka yi hatsarin jirgi a birnin Yamai. Jaridar ta ce ministan harkokin wajen Najeriya Ambassada Zubairu Dadane ya bayyana hakan bayan ganawarsa da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa a ƙarshen mako. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa an kaddamar da ayyukan gidauniyar rufutaccen ɗan siyasar Nijar Sanusi Jaku, Fondation Sanusi Tambari Jaku, wacce zuriya da abokan tafiyarsa suka kafa da nufin ci gaba da abin da suka kira ayyukan jin daɗin al'umma da marigayin ya gudanar a tsawon rayuwarsa. Jagorar wannan tafiya Dr. Hadiza Jaku, wato ɗaya daga cikin 'ya'yan Sanusi Tambari Jaku, ta jaddada cewa ba ruwan wannan gidauniya da harkokin siyasa, kungiya ce ta ci gaban jama'a. Mu karkare da jaridar L'Independent Police, wacce ta ce manoma a jihar Zandar sun fara mai da hankali akan ayyukan noman shinkafa da nufin samar da wadatar abinci. Saboda haka shugaban kasar Niger a ran gadin da ya gudanar a ƙarshen watan jiya ya leƙa gandun shinkafa da alkama da rogo da ke gundumar magarya don ƙarfafa gwiwa ga manoma. Jirar ta ce ƙauyukan Bande da Washa da Tsatsunburin na daga cikin yankunan da hukumomi ke ɗauka a jerin wuraren da suke taka rawa wajen samar da amfanin gona irin su shinkafa da sauransu, kamar yadda sannan a hankali wannan nau'in noma ya fara samun karɓuwa a karkarar Gidimoni, Gushi, Wiwi, Kasamma, Tumbala, Malawa, Kance, Dungas, Dambarto, Matamai da Dungu, dukkansu a jihar Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar. Da kotun koli da ofishin shugaban kasa da ke birnin Brasilia suka yi barna sosai. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi, wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun ƙaurar jama'a, sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut. A cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Mahler, sojojin Rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki. Dakaran Ukraine sun dakile wani yunkuri na kwace gadan, amma da yawa daga cikin dakarun Wagner sun koma da baya cikin sauri, inda suka sake dabaru da tura karin sojoji masu dauke da manyan bindigogi, a cewar Hana ta kafar Telegram.
Thomas Sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.